Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyo FM na BOA Africa akan mita 102.5. Da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 11 ga watan Disamba. Ibrahim Kalama Si Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
Wasu tsofaffin sanatocin Amurka sun buƙaci sababbin 'yan majalisar da za su kama aiki a watan gobe su kare demokradiyya. A daren jiya ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi alkawarin kawo sauyi akan harkokin tattalin arzikin kasar. Prime Minister Burtaniya Theresa May na ganawa da shugabannin tarayyar Turai yau Talata yayin da take sa ran ci gaban kare yarjejeniyarta.
To kanin labaran kenan. Har yanzu batun ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai na cikin rudu. Ko me yasa?
Kungiyar tarayyar Turai ba su so Ingila ta fice cikin ruwan sanyi.
Za kuma aji cewa har yanzu 'yan gudun hijirar yankin Darfur na Sudan na makale a jamhuriyar Niger. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji yadda sarakuna da sauran masu fada aji ke shirin taimakawa a zabe mai zuwa a jihohi ciki har da Nasarawa. Kamar kowace ranar Talata, Safilu Hashin Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka wani rukunin tsofaffin sanatocin Amurka waɗanda suka hada da na jam'iyyar 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican sun buƙaci 'yan majalisar ƙasa waɗanda za su fara aiki a watan gobe da su kare demokradiyya, sannan kada su bari batun jam'iyya ya dara buƙatun ƙasar yayin da Amurkan ke tunkara wani yanayi a tsaka mai wuya. Tsofaffin 'yan majalisun su 44 sun rubuta wata kasida da aka buga a jiya Litinin a jaridar Washington Post, inda suka ce Amurka ta shiga wani lokaci mai haɗarin gaske. Shi yasa suka ji ya kamata su yi magana akan babbar barazanar da fannin tsaron bin doka da kundin tsarin mulkin ƙasar da cibiyoyin gudanarwa da tsaron ƙasa ke fuskanta. Sun kuma ambaci abin da zai biyo bayan binciken da kwamitin Robert Mueller na musamman ke yi kan katsalandan ɗin Rasha ta yi a zaben 2016 da yiwuwar haɗin baki da kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Donald Trump ya yi, sannan da shirin bincikar gwamnatin Trump da 'yan majalisar 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilai ke shirin gudanarwa waɗanda za su karɓi shugabancin majalisar a wata mai zuwa, yayin da ake fuskantar wasu rikice-rikice na yanki da kuma na duniya. A daren jiya Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin farko a bainar jama'a akan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wacce ta yi matuƙar girgiza ƙasar, inda ya yi alƙawarin kawo sauyi akan harkokin tattalin arzikin ƙasar, sannan kuma ya ce zai ci gaba da zama a ofishinsa da kuma ci gaba da aiwatar da ajandarsa. Macron ya faɗa a wani jawabi da ya yi ga al'ummar ƙasar ta talabijin da aka yaɗa jiya Litinin da daddare, inda shi ma ya ɗauki nasa alhakin. Ya kuma ce mai yiwuwa kalamansa sun bakanta wa wasu rai. Yana mai cewa ƙara kuɗin haraji kan farashin mai bai dace ba. Amma Macron ya bayyana cewa fushin da mutane suka nuna cikin makonnin da suka gabata wata ƙiyayya ce da ta samo asali tun shekaru 40 da suka gabata daga mutanen da ke zaune a yankunan karkara. Shugaba Macron ya ayyana dokar ta ɓaci akan harkokin tattalin arzikin ƙasar da yanayin zamantakewa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May na ganawa da shugabannin tarayyar Turai yau Talata a yayin da take so ta ci gaba da kare yarjejeniyarta ta fidda Burtaniya daga tarayyar Turai bayan da ta soke wani zaman kada ƙuri'a na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka shirya yi yau. Wani mai magana da yawunta ya ce a wata muhimmiyar ganawa da Prime Minister ƙasar Dutch Mark Rutte, shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare kuma za a kada wata sabuwar ƙuri'ar a majalisar wakilan ƙasar kafin ranar 21 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Ana sa ran May za ta gana da shugabar Jamus Angela Merkel yau Talata da kuma shugaban kwamitin ƙasashen Turai Donald Tusk, wanda ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa baya da niyyar sake shawara akan yarjejeniyar. Ranar 29 ga watan Maris na shekara mai zuwa ya kama Burtaniya ta fita daga tarayyar ta Turai. A wani bincike da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta yi, ya nuna cewa yawan yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya hau daga miliyan 10.5 zuwa miliyan 13.2, wanda shi ne adadi mafi yawa a faɗin duniya. Mafi yawan waɗannan yara suna jihohin Borno, Yobe da Adamawa a arewacin Najeriya ne, inda rikicin 'yan Boko Haram ya kawo cikas a karatun yaran. Ana jin hayaniyar wasannin ƙananan yara da aka saba da ita a waje. Yara maza na wasan ƙwallon ƙafa, yayin da yara mata kuma ke ta tsalle-tsalle a wata unguwa da ke Abuja. Yawancin yaran suna daina zuwa makaranta ne, yayin da wasu kuma ba su taɓa zuwa makarantar ba. Febo Shikan wace ita ba a barta a baya ba wajen wasanni, tana shiga cikin yaran su yi wasa. Febo ta ce, "Ina da 'ya'ya huɗu, biyu suna zuwa makaranta sannan ɗaya gaskiya ƙarama ce, duk da cewa ta yi girman da ya kamata ta shiga makarantar in ban da rashin kuɗi ba. Kamar sauran biyun, kullum sai sun tashi daga inda muke zuwa unguwar Afo. Ba abu ne mai sauƙi ba tun da babu kuɗi saboda yanayin tattalin arziki a yau." Febo da 'yarta da yaranta guda huɗu sun tsere wa rikicin Boko Haram a jihar Borno a shekarar 2016, suka yi gudun hijira zuwa birnin tarayya Abuja, amma yaran ta biyu kaɗai take da ƙarfin turawa makaranta. Su kuma sauran yara biyun suna taimakonta a gida wajen yin girki da gyaran gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon rahotanni ne a Burtaniya, inda ake cikin rudu game da shirin ficewar Burtaniyar daga kungiyar tarayyar Turai, wanda har ya sa Prime Minister Theresa May ta ɗage ƙuri'ar da a da za a kada a yau ɗinnan Talata a Majalisar Dokokin Ƙasar kan amincewa ko rashin amincewa da irin yarjejeniyar da ta cimma ta ficewa daga kungiyar ta EU. Da haka na tambayi wani ɗan Najeriya mazaunin Burtaniya mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna Yunana Shipkau don ya mana fashin baki kan wannan al'amarin, sai ya ce,
"Malam Ibrahim, gaskiya a shekara da ta wuce, a 2017, an riga mutanen Ingila sun riga sun yi ƙuri'a cewa ba su son kai kungiyar Turai saboda wasu dokoki da sauransu. Kuma wannan kasan Malam Ibrahim demokradiyya ce, dole a saurari mutane, jama'a ƙasar Ingila, saboda kuma sun bi demokradiyya cewa ba za su so su kungiyar tarayyar Turai ba. Dole ne majalisa ta Ingila, majalisar dokoki ta Ingila, ta saurari muryar mutanen Ingila, saboda wannan demokradiyya ne. Duk abin da Theresa May za ta yi da kungiyar tarayyar Turai, to in sun yi wani abu, to sun saba ma tsarin kundin demokradiyya da ƙasar Ingila da mutanenta suka shirya.
To, Malam Yunana, tarayyar Turai, Malam Yunana, kamar yadda kace kamata ita Theresa May ta saurari wato ra'ayin ƴan Ingila game da cewa suna son a fice daga wannan kungiya ta tarayyar Turai. To ta je ta tattauna da kungiyar tarayyar Turai kuma sun ci majejeniyar yadda za a fice daga wannan kungiya. To sai kuma gashi bangaren da daman suke son a fice daga tarayyar Turai din sun ce wannan yarjejeniya bata gamshe su ba, sannan kuma gashi kuma ita Theresa May tana fama da waɗanda ba su so ma tun asali ma a fice daga wannan kungiyar. Gashi kuma ta janye ma ƙuri'ar da za a kada da a majalisar dokokin ƙasar kan amincewa ko rashin amincewa da yarjejeniyar da ta cimmawa. Shin kana ganin ba ta cikin tsaka mai wuya?
Lalle ba wani abin da ba wata yarjejeniya da za ta samu tsakanin gwamnatin Ingila da tarayyar Turai, hukumomin tarayyar Turai. Saboda su kungiyar tarayyar Turai ba su so Ingila ta fice cikin ruwan sanyi daga tarayyar Turai. Shi yasa suke kawo wasu dokoki waɗanda ba su dace ba, saboda su samu su ci nasara tare da waɗanda ba su son su fice. Saboda in kana tunawa Malam Ibrahim, Ingila a tattalin arzikin Ingila shine na biyu a duka cikin kungiyar tarayyar Turai, banda kasar Jamus Ingila ce ta biyu kan tattalin arziki da demokradiyya da sauran wasu abubuwa da suna ganin cewa in Ingila ta fice gaskiya to sun yi babban hasara.
Saboda haka Malam Yunana, kana ganin koda Theresa May ta sake komawa Brussels wajen tattaunawa kamar yadda wasu suke ba ta shawarar ta yi, aikin banza ne kenan?
Gaskiya mawuyacin abu ne take nasara, saboda akwai matsaloli da yawa tsakanin ƙasar Ireland da ƙasar tarayyar Turai kan kewaye ƙasa, fita da shiga da wajen ƙasar Ireland, kuma wasu dokoki da suka sharaɗa na cewa iyakar ƙasar Ireland da ƙasar tarayyar Turai tsakanin wato border kenan. To shine wanda yake da babban matsala, ba za a yi warware wannan ba. Sannan kuma Ingila ta tsaya ta cikin custom union, tarayyar Turai na dokoki na custom da dai sauransu. To kaga mawuyacin abu ne Theresa May yau in ta tafi a Brussels ta samu ta ci nasara kan wannan abu.
Malam Yunana Shibkau, wani ɗan Najeriya mazaunin Ingila mai sharhi kan al'amarin yau da kullun, ke tsokaci kan rigimar ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. To sai kuma jamhuriyar Nijar, inda 'yan gudun hijirar Darfur na ƙasar Sudan ke ci gaba da makalewa a birnin Yamai a yunkurinsu na zuwa Turai. Silamu Mun Barma, gare ka.
'Yan gudun hijirar Darfur kimanin 150 zuwa 180 ne ke zaune a wata cibiyar da suke samun kulawa daga hukumar HCR a nan Yamai, wanda ainihi aka kwaso daga Agadez a kan sharaɗin za a samar masu mafaka a wasu ƙasashen yammaci. Sai dai shekara guda bayan wannan alƙawari, shiru kake ji in ji su. Sauraka suka shirya wannan zaman dirshan. Yunus Ibrahim na mai magana da yawun waɗannan 'yan gudun hijira. Ya ce wakilin UNHCR a nan Nijar ta ce mana, mu 'yan gudun hijirar Sudan ba bakin haure ba ne, amma muna da 'yancin mu zauna a nan. Za a ba mu ci da sha, mu yi aiki. Idan kuma ba ta yi mana ba, muna da zaɓin tafiya inda muka ga dama. Sai dai ba za a ba mu wani tallafin komai ba. Sun kuma ce mu koma Chad, mun ce da su ba za mu je ba, ba kuma za mu koma Sudan ba. Saboda haka muke buƙatar a ba mu kulawa daidai da ta sauran takwarorinmu da ke hijira a nan Nijar. Ainihi waɗannan 'yan gudun hijira da suka tsere wa tashin hankalin Darfur sun samu mafaka a sansanin 'yan gudun hijirar HCR a ƙasar Chadi kafin daga bisani su shiga Libya da nufin samun ingancin rayuwa. Sai dai yanayin gumurzun da ake fama da shi a wannan ƙasa ya tilasta musu arcewa zuwa Agadez, inda UNHCR ta kwaso su zuwa Yamai a matsayin wata mafakar wucin gadi, in ji wakiliyar wannan hukuma a Nijar, Alexander Morelli, wace ta ci gaba da cewa, muna ba su biredi, mun ba su wurin kwana, har ma mun samar musu aikin yi a wata cibiya da ke ƙauyen Hamdallai, inda suke aiki tare da wasu matasa 'yan Nijar. Amma sun tada ƙayar baya, sun ce su sai dai a kai su Turai, sun manta cewa zaman su a nan babbar kariya ce a gare su. Sakamakon ɓacin rai suna zargin ana gwada musu wariya, alhali abin ba haka yake ba. Abu ne da ke buƙatar a bishi a hankali, idan suka yi haƙuri kowace matsala mai ƙarewa ce.
Pour avoir patience, les solutions se construisent ensemble dans le dialogue.
A yayin da waɗannan 'yan gudun hijira ke zaman darshan a ofishin hukumar HCR, dabara da su wasu baƙin haure 'yan ƙasar Eritrea ne da aka baiwa mafaka a Niger ke tantaunawa da jami'an wannan hukuma. A cewar ɗaya daga cikin waɗannan jami'ai, ana cikin harhaɗa takardun ficewarsu ne zuwa wata ƙasar ta daban. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman daga Niger kuma bari mu kada Najeriya, inda ganin zaɓe na gabatowa wasu jahohi ke ɗaukar matakan kauce ma tashe-tashen hankula. Na baya-bayan nan ita ce jihar Nasarawa, wadda sarakunanta da sauran masu faɗa a ji suka sha alwashin taka rawa wajen tabbatar da an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Gare Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Yayin da zaɓen ke ƙara matsowa, sarakunan gargajiya da masu faɗa a ji na ƙara ƙaimi wajen faɗakar da al'umma kan muhimmancin gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba. A wani taron masu ruwa da tsaki da hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta shirya a jihar Nasarawa, sarakunan gargajiya sun jaddada cewa jama'a su zaɓi shugabannin da suka dace, amma su ƙauracewa duk wani sanadin da zai kawo tashin hankali da rasa rayuka. Mai martaba Sarkin Kefi Dr. Shehu Chindo ya Musa ya ƙarfafa al'umma da su gudanar da zaben cikin tsanaki.
Mun zo mu ba junanmu ilimi akan yanda za a yi zaɓe ba tare da wani rikici ba, saboda a zaɓi wanda jama'a suka ga shi ya dace ya shugabance su.
Mai martaba Sarkin Kefi kenan a jihar Nasarawa Dr. Shehu Chindo ya Musa. Shima Ahmad Kambarin Kano Wanzami ya ce kamata ya yi kowa ya yi wa kansa kiyamun laini.
Batu na tashin hankali a wurin zaɓe, wannan ni ina gan kaman ya wuce. An riga an yi shi a baya ko, ai kowa jikin shi ya jayi. Har yanzu kar ka manta ba, a kowanne ba su koma gidajensu ba. A kowanne ba su san ina iyayensu suke ba. A kowanne ba su san ina iyalansu suke ba. To, yanzu nan kuma a dawo a sake ce za a sake koma gidan jiya, kana ga wane ne za a bashi kuɗi ya je yi wannan? Wane ne za a bashi kwaya ya sha ya je yi wannan? Rashin abin yi shine yake kawo. Amma su ma marasa abin yin ba yanzu jiki ya ji ba. Jiki ya ji ba. Saboda haka ba wanda zai sake yi kuma. Muna roƙon Allah Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya.
Shi ko komandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidada Fari ya ce sun shirya taron ne don haɗa kan masu ruwa da tsaki su ba da tasu gudunmowa don samun zaɓe mai inganci da kwanciyar hankali.
Wannan taron mun yi shi ne saboda shirin zaɓe mai zuwa na 2019. Gaya za a yi wannan zaɓen a yi shi lami lafiya ba tare da an rasa kowa ba ko an rasa duk kowace dukiya. Muna fatan mu ga su hukumomin tsaro sun haɗa kansu sun dunƙule sun zama abu guda akan manufa guda. Sannan kuma su jama'a masu zuwa su yi zaɓensu a cikin zaman lafiya su ƙare lafiya. Sannan hukumomin da suke kula da zaɓen su kuma su yi aikin da ya kamata su yi tsakanin su da Allah. In sarakunan da suka zo duk jawabin da suka yi kaga jawabi na hankali zai iya kamawa. Sannan kuma su waɗanda muka gayyata masu ruwa da tsaki kowanne su yayi jawabi mai hankali, masu kawo shawarwari sun kawo, kuma yawancin su faɗa duka za mu sa su a ma'auni musu tankaɗe da raidaya mu ɗauki wanda magana za su mana amfani kuma mu aiki da shi in Allah ya yarda. Kuma daga ganin da masu ka taro nan kasancewa lallai yanzu jama'a suna son zaman lafiya. To a ƙarshen shawara nan mu yi kokarin mu bi doka. Kasar da ba ta bin doka ba ta zaman lafiya. In babu zaman lafiya ko babu cigaba. Duk kasar ta cigaba duniya za ga jama'a ta masu bin doka ne. Wataƙila ai zaɓen wani bai mai daɗi ba don bai ci ba. To ba faɗa ya kamata ya yi ba. Sai ya nemi hanyar da zai yi. Mauna na hukumomin tsaro ya kawo mana kukansa. In bai son zaurin mu je kotu amma yanzu ma ɗibi yara a sasu suna ta zanga-zanga suna kashe-kashe wannan ba daidai ba ne.
Komandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidada Fari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To a gaida Zainab, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Mustapha Nasiru ba tsari ba sarfilu ba kamar yadda da na faɗa a baya ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru ba tsari zan gabatar. To a wannan makon ma dai shirin noma yana can jihar Kebbi domin jin ci gaban zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafar yankin Yawuri Alhaji Zaki Chachama.
Shekamu lafiya lautake wallahi mu musamman nan Kebbi da shekamu take lafiya lautake ba ta da wani haki.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin makon da ya gabata ne dai muka fara kawo maku zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafa a yankin kasar Yawuri ta jihar Kebbi, inda shugaban kungiyar manoman Alhaji Zaki Chachama ya fara yin bayani akan batun tallafin bashin da gwamnati ta basu domin bunkasa noman shinkafar, al'amarin da yace yana tattare da matsaloli kamar yadda yayi karin bayani.
Bunkasa tallafi an baka kyauta.
To bashi ne aka basu.
Bashi da aka basu. Na san yanzu magana na san cewa akwai da karar kotu yanzu magagada akai su biya wannan kudi.
To ba su samu bane har su biya koko ya akai.
Gaskiya ba su samu ba. Dan abin da yasa ba su samu ba wanda an talaka ina neman tallafi ya so shiga abu ya tona alheri ina so ya shiga. Yazo an bashi abu akan an bashi injimuka an bashi magani ba akwai bashi kudi aiki ba sai bayan wata uku. Kaga babu wani shigaba daga al'amarin nan. Ko ba kan gaba sannan an ba kuma can 50,000 ba kuma ba kuɗi ba kuma sai bayan wata uku kuma to ya za a yi kai noma da kuɗin ga duka noma ga gaba ɗaya wata ga noma ga wata uku na da kwana 10 ko kwana 20 aka yi sa in ma sai da wata hudu to kake nan an ba kuɗin dai kawai dai na bai amma ba dan a ce kai noma ba gaskiya an dai ba kuɗin dai kawai dan in kuɗin noma abin su so su a baka su gaba ɗaya in dai an baka ma in dai an baka iri da taki da injin to a ba kuɗin gaba ɗaya a sa maka idanu to an baka guntu sai ka kashe waɗannan ka kuma samu waɗannan sai ka kuma kashe waɗannan har kai waɗannan gare ka abin lalace kuma saboda yayin da ƙasa shekaran nan kuma da aka ba da kuɗin ga kowa ya sa an yi iska ƙasa in ka ba da ruwa yanzu kafin ka take dawo ka da iski ruwa din rashin ka ƙasa ta shi ruwa kuma ba kuɗin ga abinci zai kyau ba zai kyau ba.
To su wani hali ake ciki da su waɗanda aka kai kotu saboda rashin biyan bashin tallafin.
Kuma dai an samu su lokaci an ce ko samu duk abin da ya lota da su alƙallan gaskiya ba su tsanta ba. Alƙallai ba su tsanta ba wallahi. Sun ce dai a ta hidai kowa bai samu samu abin da samu ya kawo. Na shi alƙali ka san ƙarata aka yi mai ba shi ke da kuɗi ba ko ba kan gaba. Ka san ko ka ƙara dole kuma ya saurare shi. To waɗanda sun kai ƙara dai to ko biyo ne sun kai ƙara ko waya wallahi ba mu sani ba dai. Mun je ga
bankin manoma.
Eh to kila sun kai ƙara ko. To shine
amma yanzu a matsayinka na manomin shinkafa me kake ganin ya kamata a ce hukumomi sun yi muku ta yanda za a samu biyan bukata gashi gwamnati na so ma gaba daya a rinka amfani da shinkafar gida maimakon ta waje.
To in dai ana son a samu cigaba ga wannan waɗannan duk gwamnati za su sawa ta ba da kuɗin ga manoma to don Allah gwamnati samu mutane masu tausayi ko masu imani ba su ce ba fushi sai sun yi kwangila da waɗannan kuɗin ba da shi ka matsala ne a ce sai an sai maka kaza an sai maka kaza yanzu an kawo kayan da ince ina son su banda halin ce ba su injin ince ina da injin a dole sai an sa eh an kawo kayan nan banda halin ce ina da iri a ce kuma dole sai an sa ina so wa sai dai ba su intiyata eh magani a ce na dama already na samu kuɗi na sai abina a ince to a bani kuɗi na gaba ɗaya ni sai abin da kuɗi na ba za a bani ba dole sai amma wannan kayan
a ce shinkafar da kace an samu ta yi auki sosai ba wannan tallafin yasa aka samu shinkafa ba kawai dai al'amari ne na Allah ya kawo
mu wannan gaskiya shinkafa ita kasa da ma ita shinkafar tudu ta ruwan sama ba ita take da wani shinkafa take da ba da ita wacce Allah ke bata ruwa babu wani abin da ko shi ba ai mata ita wannan Allah dai na kawai ga dama taimaki ba an sai suka samu baki wannan shirin kasa
na ku ki gare shinkafar nan ku kai kasuwa koko
eh to daga daji eh da gona gaskiya muke cashe ta muka yankewa mu cashe ai komai a sa cikin buhuwa mu je mu sai buhu Allah
to kuma kuna gyara ta sosai ta yadda babu wani matsala
gaskiya lafiya lau take shinkafa take lafiya lau take ba ta da wani matsala komai shinkafa lafiya lau take wallahi mu musamman nan Kebbi da shinkafa take lafiya lau take ba ta da wani haki sai an cashe za a dauko mata ko wace mace abin zabe ta a sheke ga iska in shika ba ta ba kuma a sheke a haida komai cikin ta sana sa ta cikin buhu a dinki a kai kasuwa kai mai saya in ka zo sai ka ji ba ka abin da gaba ka sai sai ka salama manomi shine
menene kalubalen ku yanzu to kaman matsalolin da kuke fuskanta
to mu matsalolin da muke fuskanta idan Allah ya kaddace wannan gwamnati ta Buhari mai son a ci gaba da harkar noma ka gane ko to idan za a sa waɗanda za su ba talakawa tallahi to don Allah a ta zabi masu adalci ta sasu wanda abin da zai amfani kasa zai amfani mutane fa amfani kasa saboda noman nan idan an kai shi to gaskiya zai amfani mutane kuma ya amfani kasar Najeriya.
To shugaban kungiyar manoman shinkafar yankin Yawurin Alhaji Zaki Chachama ya ce suna goyon bayan gwamnatin Najeriya na hana shigo da shinkafa daga kasashen ƙetare.
Kware kuwa ba musu a shigo da ita. Dan saboda abin da yasa idan irin noman shinkafa da aka samu bana, shinkafa da aka samu bana, in anka ce ana shigo da shinkafa wajen Najeriya, to talaka ma noman mazi mutu. Dan za ta walakanta, ba za a sayi abin kirki ba, amma saboda kanhunna suna saye, saboda an hana shigo da waccan ta waje. Kamfanin suna siyan shinkafa, za ka sai ka je kamfani ma ka iske ma kusa da mota 50 ko 100 ga su layi
ana jiran
a kai musu. To kaga idan ba mai sai abu zai walakanta, in ya walakanta kaga ai zabar noman. To shine
yanzu ko anan jihar Kebbi kamfanonin na shigowa budan shinkafa sosai.
Kwarai kuwa kamfanin da ke nan jihar Kebbi kawai irin su Labana da irin su Wako ga ta ana yi kamba da mutane da ke kai Kano ga sunan Osun ko ina ofa. Ko ina ana kashin kibi da an kai kuma sha Allah mutane su wadanda yan kasuwa za su kai sai a basu kudin su.
Amma yanzu yanayin manoman shinkafa nan yake musamman a wannan yankin batun tallafin nan tunda hukunci bai wani tasiri ba, yaya suke?
To yanzu gaskiya kowa na yi da karfin sa ne da abin da Allah mallaka masa. Yanzu kai ga a takaice in kana noma buhu 500 dole ka koma ka tsaya ka noma buhu 200 ko 150 ka tsaya nan tun da ka da karfin wucewa wannan lokacin shine.
To yau ma dai anan shirin ya kammala. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham da ta sada ne da ku, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Kuma na farko ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum fiye Hausa. Muzantawa tare da zarge-zargen da 'yan adawa suke wa shugaba Buhari tamkar zagi ne suke masa, zagin shugabanni adinance fasikanci ne. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Baba Gana Alhaji Nushiya, ya ce VOA ku faɗawa ƙungiyar nan mai suna Serap cewa shugaba Buhari bai da hurumin bincikar Ganduje akan badaƙalar karɓar cin hanci da ake zargin gwamnati yi. Wannan haƙƙin hukumi yaƙi da cin hanci da rashawa ne, saboda haka ya kamata su gaggauta janye ƙarar da suka kai shugaba a gaban kotu akan wannan batu. Sai kuma saƙonmu na gaba wasiƙa ce daga ɗalibi a jami'ar Maiduguri, Baba Gana Alhaji Nushiya Washakal, a madadin ɗaukacin ɗaliban jami'un Najeriya, ya ce salamu alaikum fi Hausa. A gaskiya rashin cimma ɗaiɗaito tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU a zaman tattaunawarsu da ya gudana a jiya Litinin 10 ga watan Disamba na shekarar 2018, mu ɗaliban jami'o'i wallahi sam-sam ba mu ji daɗin hakan ba. Don haka muna kiran gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta yi dukkan wani mai yiwuwa domin ganin sun janye wannan yajin aikin su dawo bakin aiki. Mun gode VOA Hausa.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Wani rukunin tsofaffin sanatocin Amurka waɗanda suka hada da na jam'iyyar 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican sun buƙaci 'yan majalisar ƙasar waɗanda za su fara aiki a watan gobe da su kare demokuraɗiyya, sannan kada su bari batun jam'iyya ya ɗara buƙatun ƙasar yayin da Amurka ke tunkarar wani yanayi na tsaka mai wuya. A daren jiya Litinin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin farko a bainar jama'a akan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wacce ta yi matuƙar girgiza ƙasar, inda ya yi alƙawarin kawo sauyi akan harkokin tattalin arzikin ƙasar, sannan kuma ya ce zai ci gaba da zama a ofishinsa da kuma ci gaba da aiwatar da ajandarsa. A wani bincike da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a taƙaice ta yi, ya nuna cewa yawan yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya haura daga miliyan 10,500 zuwa miliyan 13,200.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Patrick. Ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa sai kuma can da daddare, lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan cece ku can da ake tsakanin tsohon shugaba Obasanjo da kuma fadar shugaban Najeriya na yanzu. Sai Allah ya kai. Thank you.